بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يومنا بيرقوتا رمضان شكرا تادبو لياد لريهولو دا أربعين دا شدا منا قبات الدكراتو أونا مسلسينا عثمان ابن عفان عنان قدن كايا أبرنن كانو muna karatu da cikin wannan sura mai albarka, surat Hud. Abin da malamin karanta su ne muka yi mudarasa su jiya, fadin Allah tabaraka wa ta'ala, walakad arsalna nuhan ila qaumi. Allah tabaraka wa ta'ala yace hakika lallai mun aiko annabi Nuh ila qaumihi, zuwa wajen mutanansa. Abinda aka aiko shi da shi shine ya kira su zuwa ga tauhidi. Anni lakum nadhirun mubin, cewa lallai ni fa lakum gare ku nazo muku nadirun a matsayin mai gargadi mubin, mabayyani. Ma'ana nazo muku da gargadi daga Allah tabaraka wa ta'ala cewa abin da kuke aikatawa na shirka ku daina. Allah ta'budu illallah, cewa ku bauta wa Allah shi kadai, kada ku bauta wani in ba shi ba. Inni akhafu alaikum, ni ina ji muku tsoro in kuka bauta wani Allah. Azaba yawmin alim, za a yi muku azaba mai radadi a wannan rana ta alkiyama. Ma'ana ranar da mai laifin aka kama shi za a yi masa azaba mai radadi. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, al-mala shine ashraf, manya-manya jagorori daga cikin waɗanda, alladhina kafaru suka kafirce wa Allah, min qaumihi daga cikin mutanansa, sai suka ce ma naraka illa basharan mithlana, ya kai annabi Nuh, ai ba wani abu muke ganin ka ba face mutum kamar mu. Ma'ana kai irinmu ne, ba ka da wani bambanci da mu. Wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum araziluna, sannan ba ma ganin waɗanda suke bin ka face, waɗanda suke koma baya a cikinmu, wato kaskantattu, waɗanda suke ba jagorori ba, ba attajirai ba, badiyar ra'ayi, waɗanda suke kuma ba su da ma'auni na ra'ayi. Badiyar ra'ayi, abinda ake faɗa musu da farko suke karɓa, ba sai sun tsaya sun yi tunani ba, shine badiyar ra'ayi. Ma'ana ai ibtida min ghairi tafakkurin, suna karɓa abu ba tare da tunani ba, saboda ai su talakawa ne, ba jagorori ba. Su ko jagorori sai sun yi nazari, sun yi tunani, kamar yadda suke faɗa. Badiyar ra'ayi, ma'ana waɗanda ra'ayinsu ba ra'ayi ne abin karɓa ba, su ba su da ra'ayi, dai abin da aka faɗa musu suna karɓa kai tsaye. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, kuma ai ba ma ganin kuna da wata falala kai da mabiyan naka a kanmu, wanda ya cancanta a ce mun bi ku mu, sai dai ko ku bi mu. Bal nadhunnukum kadhibina, bari ma muna zaton ku din nan ma ƙarya kuke, ko kuma a'a abin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne, na da'awa cewa Allah ya aiko ka a matsayinka na manzo mai gargadi. Kamar yadda muka ambata jiya, waɗannan ayoyi su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin yadda annabi Nuh alaihi salam ya fuskanci mutanensa da kiransu zuwa ga tauhidi, ga kuma irin amsar da suka mayar masa. Sun kafa masa hujja da abubuwa guda uku, kamar yadda muka ambata na farko. Suka ce ma naraka illa basharan mithlana, ai kai ba wani bane face irinmu, mutum ne kamar mu. Kamar kenan suna so su ce ai in mutum ne ba yi da wani bambanci da su, in manzanci ne sai a zaɓi wani ba shi ba, tunda shi ai ba wani babban mutum bane a cikinsu, a tunaninsu ba ka da wani bambanci, miza wadda ka bambanta da mu. Wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum araziluna, sannan abu na biyu, muna ganin ma mabiyanka su ne koma baya a cikinmu, ba jagorori ba, ba manyan mutane ba. Arazin, wanda suke kaskantattu, ma'ana masu ƙananan sana'a, ba manyan mutane ba. Badiyar ra'ayi, waɗanda su ba su da ra'ayi, duk abin da aka kawo musu suna karɓa da farko ba tare da sun yi tunani ba. Abu na uku suka ce wa ma nara lakum alaina min fadlin, kuma ba ku da wata falala a kanmu, ba ku fi mu da komai ba, kai da mabiyan naku. Su tunan shi ne sai an fi ka da wani abu za a bi ka, ba sa kallon gaskiyar da aka zo da ita. Bal nadhunnukum kadhibina, suka ce wa annabi Nuh alaihi salam, shi da mabiyansa muna zato ma abin da kuke da awa na kiranmu zuwa gare shi ƙarya kuke, ma'ana ba Allah ne ya aiko ku da shi ba. Annabi Nuh alaihi salam yake mayar musu da martani, yace qala ya qaumi, فعميت عليكم أنلزمكموها Allah tabaraka wa ta'ala yake bamu labarin irin yadda Annabi Nuh alaihi salam ya mayar musu da martani yace ya kaumi ya ku mutane na ara'aytum kubani labari in kuntu ala bayyinati min rabbi idan ya zanto ina kan shiriya ma'ana hujja daga ubangiji na cewa Allah ya bani annabta shi ya aiko ni zuwa gare ku ma'ana ina kan gaskiya ina da hujja sabanin yadda kuke cewa kuna zaton ba gaskiya nazo da ita ba in kuntu ala bayyinati min rabbi ay ala burhan min rabbi fi nubuwa nazo muku da shaida daga ubangiji na cewa ni annabin Allah ne wadda shaidar da take nuna muku gaskiyar maganata in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani rahmatan min indihi kuma Allah ta'ala ubangiji na ya bani rahmatan ma'ana annabta min indihi daga gare shi kaga yana mai musu da martani cewa Allah ne ya zabe ni ba ni na mai da kaina annabi ba rahamarsa ce ita wannan annabta sabanin abin da suke cewa wa ma nara lakum alaina min fadl ba ku da wani bambanci da mu me kuke da shi da kuka fi mu sai ya ce a'a ai ba magana ake ta mun fi ku ba magana ace ta Allah ya zabe ni ya bani wannan annabta shine wa atani rahmatan min indihi ya bani rahama shine annabta da ya bani min indihi daga gare shi ma'ana zaɓin annabta daga Allah ne ba ni na mai da kaina haka ba Allah ne ya zabe ni ya bani wannan ainihin matsayi cewa in kira ku zuwa ga shari'a fa ummiyat alaikum amma duk abin da na ambata a sama na bayanan cewa ina tare da hujja daga ubangiji na sannan zaɓin Allah ne ya bani annabta gashi kun ga shedar fa ummiyat alaikum amma duk wannan ummiyat alaikum yani khafiyat kullu wahidatin min albayyina warrahma alaikum mana hakan ya buya gare ku kun zanto kamar makafi ba kwa gani cewa Allah ya zabe ni ya bani annabta cewa nazo muku da sheda daga gare shi anulzimukum muha idan kuka ce ba za ku bi gaskiya ba za mu tilasta muku ne ay anukrihukum ala qabuliha za mu tilasta muku ne cewa sai kun bi gaskiya namu kawai mu isar muku da sako ne wa antum laha karihuna alhali kuna kin gaskiyar ba ku yarda da ita ba mu ba abin da zamu yi gare ku face mu gaya muku gaskiya idan Allah ya sa kuna da dace da sa'ada shine rabbul lahira sai ku bi wannan gaskiyar amma in dai sheda kuke so ai mun zo muku da sheda wato da burhan da hujja daga ubangiji wa ya qaumi ya mutane na la as'alukum alaihi mala bana buƙatar mana bana tambayar ku bana roƙon wata dukiya daga gare ku abin da nazo muku da shi na kira zuwa ga shari'a ban ce ku biya ni ba bana buƙatar wata dukiya daga gare ku lada kenan mana kar ku biya ni komai bana cewa ku bani wani abu madadin wannan da'awa da kira ku da nake zuwa ga gaskiya la as'alukum alaihi mala bana buƙatar wani lada daga gare ku kar ku biya ni komai ni dai ina gaya muku sako ne na ubangiji in ajriya illa ala Allah lada na yana wajen Allah lada na yana wajen Allah shi da ya aiko ni shi zai min sakayya kamar yadda muka ambata a farkon bayanin wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wannan a cikin alqur'ani daga dukkanin annabawa ko manzanni suna gaya wa mutanen su musamman a cikin suratu ash-shu'ara kowane annabi nuh annabi hud salih lut shu'aib da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk qur'ani ya bayyana cewa sun fada wa mutanen su cewa abinda suke kiran su zuwa gare shi na shari'a ba lada suke bukata daga wajen su ba wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin in ka kuma suratu shu'ara zaga haka suke fada ba ma bukatar ku biya mu dan mun kira ku zuwa gaskiya Allah shi zai saka mana ladan mu yana wajen Allah shi yasa annabi nuh alaihi salam shine farko wanda yake Allah ya aiko zuwa ga mutane bayan mutane sun karkata ga barin tauhidi shi ya sunnanta wannan sunna ma'ana yana fadar abin da duk manzannin bayan sa haka suka fada shine cewa in ajri illa ala Allah ba na roƙon ku wani abu ba sai kun biya ni ba ladan na yana wajen Allah ni dai zan isar muku da sakon Allah ne wama ana bitaridi wama ana bitaridi alladhina amanu sannan abinda kuke bayyanawa a can baya ne cewa wama naraka ittaba'aka illa alladhina hum arazuluna mabiyanka duk talakawa ne to sai ku yi hakuri Allah ne ya zabe su yasa suka fahimta kuma abinda suka fahimta na gaskiya ana bukata ku fahimta cewa wai su bar inda nake domin ku ku zo ku ji wa'azi ba daidai bane ba zan sallame su ba in ce dan su talakawa ne ku manyan mutane a raba ma'ana wajen zama cewa sai a muku wa'azi daban a musu daban a'a shari'a ce kamar yadda aka yi musu wa'azi suka karba kuma wa'azin ake muku ba zan kore su ba wannan malami suke cewa alama cewa sun bayyana cewa a sallamu waɗannan ne shi yasa annabi nuhu alaihi salam yace a'a ba zan kore su ba kamar suna cewa ba za mu saurare ka ba sai in ka sallamu waɗannan talakawan don ba ma zama tare da su ba ma zama tare da su to shine annabi nuhu alaihi salam yake cewa a'a ni ba zan iya kore su ba innahum mulaqu rabbihim ai su masu gamuwa ne da ubangijin su bisa abin da suka yi imani su suka yi aiki za su gamu da Allah kuma Allah zai musu sakayya saboda haka in kuna so kuma ku zo karbi wa'azin da ake yi amma batun cewa sai an kore su ma'ana sun bar inda nake ko ku zauna wannan babu wannan magana ma'ana Allah bai yarda da haka ba ibn kathir Allah ya masa rahama yace ka annahum talabu minhu an yatrud almu'minina anhu wannan aya tana nuna kamar sun nemi cewa annabi nuh ya sallami talakawa mummunai da suke zaune tare da shi ihtishaman wa nafasatan minhum an yajlisu ma'ahu saboda suna ganin su ba za su iya zama da talakawa ba matsayin su ya wuce wannan wannan al'ada ce ta jahiliya a jahiliya shine mutane aka bambanta ma'ana gida-gida cewa wannan sarakuna ne wannan attajirai ne wannan talakawa aka rarraba duk wanda yake raba wannan matsayi ne irin na jahiliya aiki ne na mutanen jahiliya amma a musulunci kowa imanin sa shike ba shi daraja a wajen Allah inna akramakum indallahi atqaku matsayinka wato daraja kashi ne tsoron Allah da kake da shi yasa je ibnu kasir da muka karanta ayar da Allah ta'ala yake bayyana abin da mutanen annabi nuhu suka gaya masa cewa mabiyansa talakawa ne yace to ai hakikanin al'amarin yadda yake kaskantattu su ne wanda basu bi Allah ba ba marasa abin duniya su ne kaskantattu ba hakikanin yadda al'amarin yake wanda suka bi Allah su ne masu daraja wanda kuma suka kibin Allah koda a duniya suna da matsayi amma su ne kaskantattu a wajen Allah ba su da daraja matsayin daraja shine bin Allah ka samu daraja daukaka shine in ka zanto mai bin Allah duk da cewa mutane su abin da suke aunawa suna ganin wanda yake da abin duniya ko wanda yake da matsayi shine mai daraja sai aka ce a'a shi yasa an zo sallah kowa zai tsaya a sahu tare da sarakuna da attajirai da masu matsayi da kuma talakawa babu wanda za a ce an ware wannan wajen kaza ne wannan babu wannan a musulunci to amma mutanen jahiliya su a kafin musulunci suna da bambanci na matsayi kowa ana ganin matsayinsa shi zai zauna a inda yake to sai suke buƙatar cewa a sallamu waɗannan talakawa don su zamo suke gaba sai yace a'a ba zan yi haka ba Allah bai yarda da haka ba kamar yadda Allah ya bayyana cikin suratul an'am yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala taturid alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha a cikin kahfi kuma yace wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wato wanda yake cewa a bambantar da matsayi Allah yace san zuciya yake wattaba'a hawahu kawai san zuciya ne in ba haka ba duk bayi a wajen Allah matsayin sa daya ne an gane ko a addini matsayin sa daya ne saboda haka ibnu kathir yake cewa abin da suke bukata wai a sallamu talakawa kada su zauna tare da talakawa sai Allah ya hana ainihin wato manzannin sa yin wannan raba tsakanin mutane mutane a wajen Allah duk daya suke kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace matsayin ku ka asnamil mushrik ma'ana kamar abin nan din abin nan mataji yadda yatsun mataji yake bai daya haka kuke a wajen Allah babu wanda yake da wani da wata daukaka da daraja wanda ta fi ta dayan la fadla li arabiyyin ala ajamin wala ajamin ala arabi illa bittaqwa matsayin ku shine takawa da tsoron Allah shine yake ba ku daraja amma batun cewa a bambance mutane a cikin addini cewa wannan daraja sa kaza da kaza ne babu wannan duk daya ake a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa annabi nuhu yake cewa ba zan kore su ba innahum mulaqu rabbihim ai su masu gamuwa ne da ubangijin su ma'ana kamar yadda za a mutu kuma ku koma ga Allah haka su ma za su koma ga Allah kuma kowa zai ga abin da ya aikata ne sakayya sa a wajen Allah sakayya sa a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan fitina ce da Allah yake jarraba wasu mutane da ita saboda su ya ba su matsayi na duniya sai su rika jin dan me za a daidaita su da wasu wanda ba irin su ba kuma abin mamaki mafi yawa in ka koma tarihi sai ga matsayin su Allah ya bawa amma in ka koma iyayen su da kakannin su ba su da wannan matsayi musamman mu a zamanin nan da ake matsayi irin na siyasa zaga mutum ma watakila koma bayi ne a cikin mutane ba kowa bane amma sai Allah ya zabo shi ya bashi matsayi irin na siyasa ya zama shine shugaba musamman a tsari irin na siyasa, shugabancin siyasa. To sai ga mutum ya zama jiya ba kowa bane, yau kuma ya zama shine sama da kowa, ya zama shugaba. To kaga ashe wannan ba wani abu ne da za a dora shi a matsayin ma'auni na darajar mutane ba. Za ga iyayen mutum ba su da wani daukaka ta duniya, shi ko Allah ya bashi. To saboda haka sai Allah yake jarrabar mutane da wannan, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul an'am, yace wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd, haka muka jarrabi mutane shashin su da shashi. Allah ya jarrabi mutane shashin su da shashi, li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina, su masu matsayin sai su rika cewa yanzu waɗannan su ne Allah ya zaba din a cikin mu, mana masu imani ke, ta yaya za a ce waɗannan su ne suke da daraja alhali ba su da kosisi, ba su da matsayin duniya? Kaga wannan fitina ce, ai jarrabawa ce, Allah yake jarraba wasu mutane da ita saboda suna ganin cewa su Allah ya ba su matsayin duniya, sai su ɗauka wanda ba su ba, ai ba kowa ba ne. So sai Allah ya ambaci wannan da fitina da jarrabawa. Wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd, muka jarrabi shashin mutane da shashi, wanda Allah ya bashi matsayi sai kaga yana ganin ragowar mutane ba kowa ba ne, baya zama da su. Wasu ma miƙa hannu ma, in ka miƙa sai su ga ai an rena su ne, yanzu ni za ka miƙo hannu? Suna ganin miƙa hannu ma, in ka miƙa musu kai ba kowa ba ne, sai wanda ya isa zai miƙa hannu, wanda bai isa ba in ya miƙa masa sai su ga ai reni ne. To wannan ai fitina ce, haka Allah ya ce wannan fitina ce. In ka duba matsayi da daraja duniya da lahira, ai ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma yana musabaha da kowa. Ka taba jin an ce manzon Allah wani ya zo masa musabaha ya ce a kai baka isa ba? Bal ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a gane shi a cikin sahabbai saboda yanayinsa irin na kowa ne. To amma wasu mutane sai suka bambance kansu, sai Allah ya ce wannan fitina ce, jarabawa ce ake jaraba wasu mutane, in sun samu matsayin duniya sai su ji sun zama daban. Wannan fitina ce, kuma wannan fitinar babu wanda ba a jarraba da ita. Kowa ya kai, in dai kai sunanka ɗan adam mutum, to za a jarrabe ka da wannan jarrabawa. Allah zai baka matsayi da ake ba wa mutane a duniya, matsayi na shugabanci, matsayi na abin duniya, matsayi na ko malanta da irin waɗannan. Kana hawa wannan matsayin sai ka fara jinka a ranka fa, ka rika jin to kai fa yanzu ka zama daban, sai shedan ya rika riya maka a rai. Da ɗabi'a ta ɗan adam sai ka rika jin cewa yanzu kai ai daban ne da rubawan mutane. Saboda haka ba za a miƙa ma hannu ba, ba za ka zauna da wasu nau'i na mutane ba, ba za a yi maka kaza ba, saboda yanzu kai daban ne. To wannan fitina ce, inji Allah tabaraka wa ta'ala, da yake jarraba wasu mutane. In aka bawa wato wasu kyauta na imani da salaha, sai su rika ganin dan me, saboda ai ba su da matsayin duniya. A ha'ula'i alladhina manna a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina, yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwa a cikin mu, ta yaya za a zaɓi waɗannan a ce su za a ba wa imani mu a ƙyalimu? Ma'anar fahimta ce, mu ya kamata mu fara fahimta. Haka suke cewa. Sai annabi Nuhu alaihi salam ya ce a'a, ba haka al'amarin yake a wajen Allah ba, kowa a wajen Allah ɗaya yake, bambanci kawai shine ɗa'a da rashinta. Wanda ya yi ɗa'a to zai samu kusanci zuwa ga Allah, wanda kuma ya ƙi bin Allah to zai ƙara nisa daga Allah, zai zama bashi da daraja. Shi yasa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama, yace inna Allaha yarfa'u bi hadhihi alkitabi aqwaman, sai yace wa yadh'u bihi akharina, wanda ya rike Qur'ani sai Allah ya ɗaga shi, ko ba kowa bane kuwa. Wanda kuma yake jin shi ya isa kuma yayi watsi da Alqur'ani sai Allah ya kaskantar da shi, wa yadh'u bihi akharin, wasu sai zama ba kowa ba. Gashi suna da matsayin duniya, gashi suna da abin, amma idan suka yi watsi da addinin Allah sai Allah ya maida su baya, ya maida su kaskantattu. Annabi Nuhu alaihi salam yace walakinni arakum qauman tajhaluna, sai dai ku mutane na ina ganin ku mutane ne waɗanda suke masu jahilci, ma'ana gabarin sanin abin da ya kamata ku sani, cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ni da hujja da burhan daga gare shi, ya zaɓe ni a matsayin manzo, ya aiko ni da dalilai, gashi nan a fili kuna gani. Sannan waɗannan da suka yi imani ai sun samu ɗaukaka daraja ne, kuma ku yi imani don ku samu irin darajar da suka samu, domin daraja shine imani, shine imani. Saboda haka jahilcin ku ne yasa kuke faɗan wannan maganganu da kuke faɗa na cewa ku daban ne da ragowar mutane, ku daban ne da ragowar mutane. Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labarin wannan dai abin da suke faɗa a cikin suratu ash-shu'ara, yace dangane da annabi Nuhu alaihi salam da mutanansa, kalu suna cewa anu'minu laka wattaba'aka al-arzaluna, annabi Nuhu yanzu zamu bika alhali kaskantattun mutane suka bika. Kala, sai yace da su wa ma ilmi bima kanu ya'malun,
ni ai ba ni da wata magana akan abin da suke aikatawa ni nazo ne wa'azi sun yi imani saboda haka ba ni da abin da zan ce tunda suka bi imani suka aike na kware shikenan sun rabauta in hisabum illa ala rabbi hisabun sai yana wajen ubangiji wanda ya bi Allah shikenan al'amarin sa yana hannun Allah ta'ala law tash'urun da zaku gane to zaku fahimci cewa Allah ne yake sakayya ba matsayi ne yake baka daraja wajen Allah ba imanin ka ne وما انا بطارد المؤمنين كما ابين da kuke nema bazan aikata ba cewa in kori mummunai daga kusa da ni in ana illa nadhirun mubin ni mai gargadi ne mabayyani wanda yaji gargadi ya ba Allah shikenan ya rabauta amma cewa wai in kore su daga inda nake haka kuke bukata an za ku imani wannan ba zai yiwu ba sai ma ya kara nanata wannan magana yace wa ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattu ya ku mutane na yanzu waɗannan mummunai da kuke cewa in kore su idan na sallame su daga kusa da ni nace su bar inda nake saboda ina so ko ku zo to wane ne zai tsare ni daga azabar Allah domin ai laifi ne haka in Allah ya kama ni da azabar sa bisa wannan laifin man yansuruni wa zai taimake ni in taratum in na kore su daga inda nake ma'ana yin hakan zai sa Allah ya kama ba yi masa azaba in nayi haka to wa zai taimake ni ya bani kariya daga azabar Allah afala tazakkarun shin ba kwa tunani ne ba kwa daukan wa'azi bisa abin da ake gaya muku sannan mutanen annabi nuhu alaihi salam a baya sun fada in za ku tuna suna cewa laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak dan me ba a saukan masa da wata taska ba ko a aiko da mala'ika ne masa rakiya to sai annabi nuhu yake gaya wa mutanen sa yace wala aqulu lakum annabi nuhu alaihi salam yace wala aqulu lakum ni fa bana gaya muku ma'ana bana fada da cewa indi khaza'inullah taskokin Allah suna hannuna ni manzo ne ba ni da abin da nake mallaka a cikin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala wala aqulu lakum indi khaza'inullah bana gaya muku cewa dan na ce muku ni manzo ne kuma ku dauka cewa ina da wani abu na mallakar taska cikin taskokin Allah tabaraka wa ta'ala ni ma kamar kowane bawa ne ni ma bawa ne cikin bayin Allah sai dai Allah ya zabe ni ya aiko ni a matsayin manzo kuma wannan matsayi na manzanci baya nufin ko in fi kowa dukiya in fi kowa arziki in fi kowa kaza a'a ba haka al'amarin yake ba wala a'lamul ghaiba sannan ni kuma a matsayina na manzo ban san gaibu ba abin da yake Allah shi kadai yake banta da sani ban sani ba kaga annabi nuhu alaihi salam farkon manzanni kaga abin da ya faɗa haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yace ya fada wa mutanansa kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa masani as-su in ana illa nadhirun wa bashir ba kowa nake ba face mai gargadi kuma mai bishara saboda haka duk manzannin Allah suna gaya mana cewa basu mallaki wani abu daga cikin ilimin gaibu ba ilimin gaibu na Allah ne shi kadai Allah shi yake banta da sanin abin da yake gaibu shine abin da yake boye wanda Allah bai sanar da bayin sa ba Annabi nu yace wala a'lamul ghaiba ni ban san abin da yake na gaibi ba abin da yake boye Allah ya shi kadai yake banta da ilimin sa ni ban sani ba iya abin da na sani shine abin da Allah yake min wahayi da shi wala aqulu inni malak sannan bana gaya muku cewa ni mala'ika ne domin a baya sun ce na farko dai sun ce fala allaka da Allah ta'ala ce fala allaka tarikum ba'dha ma yuha ilayka وضائقٌ به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك دا سنتي دمي بايكو با سوكا مسا دا تسكا با كو ايكو مسا دا ملائكة اي مسا ركيا با سنن سكا كوما تشيوا دمي معنا يزمو كمسو متن ايرنسو بيزم دبان دا سوبا دومن سنتي ما نراك إلا بشرا مثلنا كي متن ايرم يتي قوليني متن ايرم سو راك داما ايبان تيني ملائكة بني wala aqulu lakum inni malak ban ce muku ni mala'ika bane ni mutum ne kamar ku duk wannan yana mai musu da martani ne wala aqulu lil ladina tazri ayunukum sannan bana fadi dangane da waɗannan da kuka rena su kuna ganin su gani na kaskanci talakawan nan suka imani cewa lan yu'tiyahumullahu khairan Allah ba zai musu sakayya da alkhairi ba kowane ne yayin aikin alkhairi Allah zai mai sakayya ko talaka ne ko mai arziki ne ko shugaba ne kowane ne baya nufin dan kai ba kowa bane kuma in kai aikin alkhairi Allah ba zai karba ba a'a ba haka bane ni bana cewa waɗannan da kuke renawa na talakawan nan lan yu'tiyahumullahu khairan Allah ba zai ba su alheri ba shine su yi wani imani su yi aiki na kwarai Allah ba zai musu sakayya ba a'a Allah zai ba su Allah zai musu sakayya na abin da suka aikata na imani da aiki na gari saboda haka kuma ku aikata irin abin da suka yi domin ku samu sakayya a wajen Allah Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shi ya san abin da yake cikin zukatansu na imani da kuma ikhlasi ni ban sani ba ni dai sun yi imani kuma abin da nazo da shi sun karba shi kenan aiki na ya kare batun cewa talakawa ne wannan ba a hannuna yake ba bana cewa Allah ba zai musu sakayya ba Allah shi ya san me yake cikin zukatansu inni idan lamina zalimina ni idan na faɗi haka ko na aikata abin da kuka nema na zamo daga cikin azzalimai mana in nace Allah ba zai musu sakayya ba talakawan nan to nayi zalunci ko kuma idan nace zan kore su dan ina so ko ku zo kusa da ni su su bar inda nake to shi ma na aikata zalunci duk abin da kuka faɗa in nayi to inni idan lamina zalimina na zamo cikin azzalimai domin abin yin hakan ba daidai bane yin hakan ba daidai bane annabi nuh alaihi salam ya mayar musu da amsa bisa abin da suka faɗa su ma din sai suka ce qalu
qalu ya nuh qad jadana fa naqtadi dalana fa jina bima ta'iduna fa jina bima ta'iduna
قالوا bayan annabi nuhu alaihi salam ya mayar musu da wannan jawabi sai suke cewa da shi ya nuhu ya kai nuhu kad jadaltana haqiqa ka yawaita jidali gare mu ai khasamtana bi anwa'il khisam ka yawaita mana jayayya da husuma da jidali kana ta kawo mu fada ka fada fa aktsarta jidalana ka yawaita mana jayayya duk abin da muka fada sai ka mayar mana da martani ka hana mu sakat duk inda muke kana bi kana mana wa'azi ka dame mu kamar a ce ka ishe mu Allah ya ba mu labari annabi nuhu alaihi salam ba irin lokacin da bai kintata na wa'azi ba duk lokacin da yake tsammani zai samu wata ƴar dama sai yayi wa'azi kaga masu wa'azi na gaskiya ke a ko yaushe su ba su da lokacin a ce sai kai a'a duk wata dama da aka samu kawai a yi wa mutane nasiha qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan yayi cikin dare yayi da rana inni da'awtu qaumi laylan wa nahara yace falam yazidhum du'ai illa yace falam yazidhum du'ai illa wa inni kullama da'awtuhum litaghfir ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar thumma inni da'awtuhum na kira su a fili a dandali a kasuwanni ko ina na je wa asrartu lahum inni da'awtuhum jahara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum na bi su kuma ɗaya bayan ɗaya irin a ɓoye ɗin nan gidajensu duk ina musu wa'azi amma duk da haka wannan wa'azin na bai amfani ba duk da haka ba su ji wa'azi ba shekara 950 duk lokacin da ya samu wata dama sai da ya gaya musu ya yi musu wa'azi shi yasa suka ce ya nuhu kad jadaltana fa aktsarta jidalana saboda ai ba inda bai bi ba dan yi musu wa'azi ya bi gidaje ya bi wane ne ya je kasuwanni ya yi a fili ya yi a boye saboda haka suka ce ya isa wannan fa aktsarta jidalana fa tina bima ta'iduna ya ishe mu wallahi wannan wa'azin na in gaske ne ka ce akwai azaba in ba mu imani ba duk Allah ka mana ita maganta shikenan magana ta wuce fa tina bima ta'iduna abinda kake cewa wai Allah yana da azaba ka huta kawai a ganta a huta maganta azabar da kake da'awa in kunta min as-sadiqin in ka kasance kai mai magana ce ta gaskiya an gaskiya ka zo mana ita kawo mana azabar domin a can baya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ina ji muku tsoron azabar ranar mai azabar wato na ranar mai radadi wanda in ta same ku to lalle ba za ku tsira ba suka ce ka kawo mana wannan azabar fa tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin kawo mana azabar in gaskiya kake fara sai annabi nuhu alaihi salam yace qala innama
qala innama yahtikum bihi Allahu insha وَلَا يَنْفَعُكُمْ
Allah tabaraka wa ta'ala yace qala inna ma ya'tikum bihi Allah annabi nuh alayhi salam ya gaya wa mutanansa da suka ce ka musu azaba in gaskiya yake fada sai yace inna ma ya'tikum bihi Allah ita azabar ai Allah ne yake kawo ta daga Allah take ba daga waje na bane insha in Allah ya ga dama sai ya soka muku da azabar ma'ana tana da alaka ne da mashi'a ta Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya ga dama sai ya kama wanda zai kama da azabar sa wa ma antum bi mu'jizina kuma ba za ku gagara Allah ba in yace zai kama ku to ba za ku iya gujewa azabar sa ba babu kun wanda zai iya ba ku kariya daga azabar ta sa wa ma antum bi mu'jizina ba za ku gagara Allah ba in ya nufin kama ku da azabar wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum sannan wannan nasiha da nake muku da wa'azi wala yanfa'ukum ba zai amfanar da ku ba nusi ma'ana wannan wa'azi da nake muku in aradtu an ansaha lakum ko da ina nufin ina so in muku wa'azi ina so ku shiriya in kana Allah yuridu an yughwiyakum in Allah yana nufin ko batattu ne ɗan wuta Allah ya rubuta muku shakawa to ba yadda zan yi da ku amma idan ku masu rabo ne wa'azin da nake muku ya isa ku shiriya ka gane maganar sa yana nuna cewa da kuke ce a kawo muku azaba ce ai azaba ba a hannuna take ba da azabar da shiriyar ta Allah ce ni dai ina muku wa'azi ne inda shiri ma'ana ku masu rabo ne ai da kun shiriya me kuke bukata ta hujja wanda ba ku duk abin da ya kamata mai hankali ya fahimta na hujja da dalili an kawo muku amma in Allah yana nufin ba ku da rabo ya rubuta ku tun asali a cikin ƴan wuta huwa rabbukum to fa Allah shine ubangijinku yadda ya ga dama haka al'amari yake kasancewa iradar sa mai aukuwa ce mai zartuwa ce wa ilaihi turja'una kuma a ƙarshe dai za ku koma ne zuwa gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala domin ku ga abin da kuka aikata yi muku hisabi bisa abin da kuka aikata ma'ana idan Allah ya rubuta muku dalal bata to babu wanda zai iya shiryar da ku in Allah ya rubuta ko ƴan wuta ne to babu yanda ni zan yi da ku da kuke ce aka azaba lalle azabar za ta riske ku domin shari'a ta Allah ce shi yake ba da ita ga wanda ya ga dama shi yake ba da ita ga wanda ya ga dama saboda haka ina dai nana ta muku ilaihi turja'una ga Allah din za ku koma ko mun dadewa za ku bar duniyar nan kuma za ku koma ne zuwa ga Allah kuma abin da kuka aikata za ku gani a wajen Allah na sakamako kenan ma'ana yanzu kaga kamar an zo abin da cikewa kenan karshen magana tsakanin annabi nuh da mutanansa sun ce babu tun wani kuma wa'azi ya ishe mu kawai yanzu azabar muke son gani yace to shikenan in Allah yana nufin dama ku ƴan wuta ne zai sauka muku da azabar ta kama ma'ana ku fada cikin ta kuma babu abin da zan iya muku ni dama nasiha nake muku fatan alheri nake shari'a nake so muku amma idan Allah bai rubuta muku shari'a ba yadda zan iya amma dai ina gaya muku cewa zuwa gare shi za ku koma domin ku ga abin da kuka aikata ma'ana kowa ya ga sakamakon abin da ya aikata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wata aya ko wata jumla wacce take wasu malami sun ce itiradiyya ce ma'ana an kawo ta a tsakiyar kissar annabi nuh ake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ake bada labarin sa game da mutanansa da suke karyata shi na cewa suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya kago alqur'ani suna da'awar annabi ne ya kawo qur'ani ba daga Allah bane wasu ka ce a'a wannan maganar ta mutanen annabi nuhu ne da suke cewa annabi nuhu ba gaskiya izo da ita ba shi ya kaga wannan maganar da yake fada shine fadin Allah ta'ala am yaquluna iftara
am yaquluna iftara qul in iftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana bari'un mimma
Allah ta'ala ce am yaquluna iftarahu ko suna cewa shi ya kago abin da yazo da shi na alqur'ani idan kenan wannan aya ta zamo labari ake bayarwa game da yadda mutanen makka suke karyata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa qur'anin da yazo da shi ya kago shi to shine Allah ta'ala ya ce am yaquluna iftara bal dai bari mutanen makka suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya kago alqur'ani ba daga Allah bane ba wahayi ne daga Allah ba sai Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu iniftaraituhu idan ni na kage shi ma'ana ni na taho da shi daga waje na ba daga Allah yake ba fa alayya ijrami ai ne wa Allah ƙarya ne nayi laifi kuma ni zan dauki nauyin laifi na idan ba gaske bane qur'anin nan ba daga Allah bane ni na kawo shi nace daga Allah ne to fa alayya ijrami abin da na aikata na laifi na kirkira ƙarya jingina wa Allah laifin ni za a kama da shi ba ku ba idan kuma gaskiya na zo da shi to kun kasance masu laifi saboda ga Allah ya aiko da sako kun yi kun ki karbar sakon kun yi tawaye wa ana bari'un mimma tujrimun, kun zamo kuma masu laifi ne kuma na barranta daga abin da kuka aikata na laifi. Mana in Qur'anin nan ba daga Allah bane, ni ne zo da shi, to laifin ni zan dauka, ni zan dau laifin alayya ijrami. Idan kuma a'a daga Allah ne, to ku ne masu laifi. Allah ya aiko da sako, kun ki karbar sakon, kun yi tawaye. Saboda haka ni na barranta daga abin da kuke aikatawa, na tawaye ga ainihin sakon da Allah ya aiko ni da shi, kun zama masu laifi kenan. Idan kuma mutanen Annabi Nuhu ne alaihi salam suka zama suna ƙaryata Annabi Nuhu, suna cewa abin da ya zo da shi ba daga Allah bane, to shi ma dai Allah ya ce ya gaya musu. In kun ce ni na kaga ƙarya da jingina wa Allah laifi ne, to ni zan dau laifin. Fa alayya ijrami, to laifin nawa ne, ni kadai in an tafi lahira Allah ba zai tambaye ku ba, ni zai tambaya na cewa na faɗi abin da yake ba Allah ne ya aiko da shi ba, nace Allah ne ya aiko da shi, in za a yi kuba ni kadai za a yi wa, domin ku ba ku ka faɗi wannan maganar ba. Idan kuma daga Allah ne, to lalle ku masu laifi ne, Allah ya aiko da shari'a gare ku, kun tubure, kun ki karbar shari'a din. Saboda haka wa ana fa ana bari'un mimma tujrimuna, na barranta daga laifin da kuka aikata, domin kun aikata laifi, na barranta ba ni ba ku. In mun tafi gaban Allah tabaraka wa ta'ala, ni na isar da sakona, ko kuma ku masu laifi ne tunda kun ki karbar abin da nazo da shi na shari'a. Wa ana bari'un mimma tujrimuna wa uhiya ila nuh. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai yi wahayi ga Annabi Nuh alaihi salam, Allah tabaraka wa ta'ala yi wahayi ga Annabi Nuh alaihi salam cewa annahu lan yu'mina min qaumika illa man kad aman, daga yanzu babu wanda zai kuma imani a cikin waɗannan mutanen naka bayan waɗannan da suka yi imani da kai na farko. Ma'ana daga yanzu shikenan ba wanda zai kuma imani. Allah ya tabbata wa Annabi Nuh alaihi salam, yayi masa wahayi, ya gaya masa cewa waɗannan da ke tare da kai na mummune su kadai ne wanda Allah ya hukunta musu shari'a, su kadai ne Allah ya datar da su zuwa ga imani da kai. Amma ragowar mutane, inda za ka yi shekara dubu nan gaba kana yi, ba za su yi imani ba. Annahu lan yu'mina min qaumika illa man kad amana, babu wanda zai kuma imani cikin mutanen naka sai iya waɗannan da suka yi imani da kai. Saboda haka fala tabta'is bima kanu yaf'alun, kada ka samu damuwa da bakin ciki a bisa abin da suke aikatawa, ne maka izgili da kuma wato mayar maka da magana, ba za su yi imani ba, ba za su yi imani ba. Kamar Allah ta'ala ya bashi labari, shikenan magana ta kare daga yanzu, babu wanda kuma zai yi imani a cikin mutanansa. Saboda haka kar ya yi bakin ciki ya samu damuwa dan bai kara samun wani ya yi imani ya bi shi ba, domin magana ta kare. Iya waɗannan su ne Allah ya rubuta musu shari'a da imani, su kadai Allah ya rubuta za su yi imani. To daga nan ne Annabi Nuh alaihi salam, bayan Allah ya bashi wannan labari, sai ya yi wa mutanen addu'a mummuna. Saboda to ai magana ta kare kuma, yanzu me ya rage? Ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu, imma aka kyale su a duniya haka za su ci gaba da barna, ba za su shirye ba, tunda Allah ya riga ya gaya masu cewa ba wanda zai kuma imani. Sai ya ce Allah kada ka kyale su a bayan kasa, sai ta haihuwar kafirai suna barna, ya Ubangiji kai musu ukuba. Shi ne faɗin da Allah ya ce fada'a rabbahu anni maglubun fantasir, ya roki Allah cewa ya Ubangiji, to ni fa yanzu mutanen nan sun rinjaye ni, tunda ba mai imani a cikinsu, shikenan ka bani taimakonka da agajinka, ka bani nasara daga gare ka. Shi ne addu'ar da ya musu na cewa Allah ya halakar da su baki ɗaya. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gaya wa Annabi Nuh alaihi salam cewa ya kera jirgin ruwa, kenan waɗannan mutanen nasa za a yi musu ukuba ne da ruwa, za a yi musu ukuba da ruwa. Saboda haka Allah ya ce wa Annabi Nuh wasna'il fulka,
wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum muqrabun.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa Annabi Nuh, yayi masa wahayi cewa wasna'il fulka, yanzu ka kera jirgin ruwa, bi a'yunina, ka kera shi a bisa kiyayewarmu da kulawarmu da kuma shari'armu. Saboda shi bai iya ba, amma Allah ya ce za mu nuna maka yadda za ka yi. Shi ne wasna'il fulka bi a'yunina, ay bi mar'an minna, muna gani za mu rika gaya maka, za a aiko mala'ika ya rika nuna maka yadda za ka kera jirgin ruwa, sannan za mu kiyaye ka mu tsare ka da wahayinmu wanda zamu koya maka yadda zaka yi wannan jirgin wala tukhatibni fil ladina zalamu ma'ana Allah ya sanar da annabi nu cewa zai halakar da waɗannan mutane saboda haka Allah yace kada ka yi min magana ai la turaji'ni kada ka tambaye ni fil ladina zalamu dangane da waɗanda suke azzalumai ma'ana masu aikata shirka waɗanda suka ki imani zan halakar da su amma kai magana ka ta kare kai kai aikin ka kada bayan na halakar da su ka ce kai tambaya ko ka tambaye shi ba'asi game da wannan halakarwa dalili dan ba su imani ba duk wanda bai imani ba ya shiga cikin wannan innahum mugraquna za a saukar da ruwan da zai shanye su baki daya halakar da su innahum mugraquna ma'ana Allah ta'ala ya bayyana mana a cikin alqur'ani yadda yake kama mutane da azaba nau'i nau'i daban-daban su mutanen annabi nu kaga Allah ruwa ya saukar musu daga sama da ƙasa ruwan ya shanye su baki daya suka halaka suka nitse a cikin ruwa saboda haka Allah ya ga annabi nu alaihi salam cewa mutanen nan zai musu uquba ne da azaba da ruwa innahum mukraquna Allah zai aiko da ruwa da zai ainihin wato halakar da su baki daya cinye su baki dayan su sannan sai yace dukkan wanda ya halaka a cikin ruwan ya cancanci halaka ne karka tambaye ni dan me kamar aya tana bayyana abin da zai biyo baya ne na cewa ga matar annabi nu ga ɗansa su ba su yi imani ba za su kasance cikin halakarku tunda farko Allah yace wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun duk wanda bai yi imani ba zai halaka saboda haka duk wanda kaga ya halaka ka kyale su sun cancanci haka saboda sun ki imani da Allah daga cikin waɗanda aka halakar hadda matar annabi nu alaihi salam da kuma ɗansa annabi nu alaihi salam ya bi umarnin Allah ya fara ainihin kera jirgin ruwa wa yasna'ul fulka
wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min qala in tasakharu minna fa inna nasakharu minkum kama tasakharun fasawfa ta'lamuna man
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yasna'ul fulka annabi nuh alaihi salam kamar yadda Allah ya umarce shi sai ya fara kera jirgin ruwa wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi lokacin da ya fara mutanen sa ce suke zuwa su almala wannan manya-manyan mutanen jagororin suna zuwa inda yake jirgin ruwan in sun zo sakhiru minhu sai su rika izgili suna yi masa dariya suna kuma yi masa kamar wato ba'a kamar yadda aka ce suna cewa to kuma an gama wa'azi an koma kafintanci wato an gaje da wa'azin kenan wa'azi bai aiki bai zaka koma kafinta kenan ka koma mai aikin katako suna yi masa izgili ma'ana asbahta najjaran bada ma an kunta nabiyyan da kana ta kai annabi ne to yanzu kuma ka zama kafinta mai aikin abin nan jirgin ruwa kake kerawa suna yi masa izgili sakhiru minhu suna yi masa ba'a suna yi masa dariya qala sai yake cewa da su in taskharu minna idan yanzu kuna yi mana izgili kuna yi mana dariya fa inna naskharu minkum kama taskharun lokaci yana zuwa mu ma abin da kuka yi mana za mu yi muku shi za mu gan ku a cikin halaka kuma shikenan mu yi muku dariya mu ma mu wuce mu kyale ku saboda ku yi imani ba za ku samu kanku a halin da za ku rena ainihin ido zai rena fata malamai suka ce ma'ana fa inna naskharu minkum kamar mai da martani ne manyan mutane su ai ba sa yin abin nan irin wannan ɗabi'a din amma dai suna mayar musu ne cewa abin da kuka yi kanku zai koma za a waye gari ranar da za ku ce ashe gaske abin da ake faɗa ashe da yake kera jirgin ruwa akwai dalili saboda ba inda za ku ɓuya ruwan da Allah zai saukar sai ya haɗe sama da ƙasa babu inda wani mai rai zai sha in dai ba ya shiga wannan jirgin da annabi nuh alaihi salam ya kera ba kowane ne a bayan ƙasa duk abin da yake da rai sai ya halaka haka Allah ya hukunta kaga wato sharrin kafirci kenan laifin wasu gashi ya shafi hatta duk halittun da ke bayan ƙasa Allah ya halakar da su fa inna naskharu minkum kama taskharun mu wato za mu yi muku izgili irin yadda kuke mana za a waye gari Allah zai halakar da ku kuma mu Allah ya tsiratar da mu kaga wannan shine izgilin yayin da suke cikin abin nan halaka za su nemi ina ma a ce sun shiga wannan jirgin ruwa amma babu dama saboda ba su yi imani ba fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man ya'tihi azabun mutumin da azaba za ta zo masa yukhzihi wadda zata sanya shi cikin kaskanci wa yahillu alaihi adhabun muqim kuma azaba madawwam ya ta tabbata akan sa da sannu zaku san wannan labarin zaku gani man yatihi adhabun mana wanda azaba zata zo gare shi azabar da wato zata kaskantar da shi zai zama kaskantacce a cikin ta mana yana neman taimako yana neman mafaka yana neman inda zai gujewa azabar wallahi babu inda zai guje mata zai rena kansa ya zama kaskantacce kaga ana magana ne da wayannan mala din manyan mutanen da suke ganin su ai ba isa da su to aka ce za a waye gari yana ga ya mu za a waye gari kun zama kaskantattu tunda ba ku yi imani ba me kaskancin shine suna neman inda za su guje azabar amma babu inda za su fake babu wanda zai taimake su kuma isar ta su ba za ta yi musu amfani ba matsayin nasu ba zai cece su ba za zama kaskantattu halakakku saboda haka azaba madawwamiya za ta tabbata akan su wa yahillu alaihi adhabun muqim kuma wanda azaba madawwamiya za ta tabbata akan sa saboda haka Allah yace hatta idza jaa amruna Allah ta'ala ya ce hatta idza jaa amruna hal lokacin da al'amarin mu yazo shine lokacin da Allah ya kaddara saukar wannan hukuba din akan mutanen annabi Nuhu wa farat tannur kuma at-tannur shine ainihin abin da ake gasa gurasa a ciki wata randa kamar mai kama da randa at-tannur inda ake abin nan ko a ce tanderu inda ake gasa gurasa kaga wata randa ake yi ai ko kuma wani abin ne za a yi a cikin kasa wanda a ciki ake sanya gurasa a gasa to Allah cikin hikimar sai zamo daga nan kuma ruwan zai fara fitowa dan kasance a wannan ruwan ba kowane irin ruwa bane ba na daban ne shi ruwan zai fito daga inda wuta take hatta idza farat tannur al'amarin Allah idan yazo ake ga annabi Nuh alaihi salam cewa alamar cewa azabar ta zo shine wato inda ake gasa gurasa at-tannur daga nan ne ruwan zai fara bulbulowa idan ya fara fitowa kuma to ruwan zai fito ta kowane sashi duk inda kasa take Allah zai mai da shi idanun ruwa yana fitar da ruwa sannan kuma Allah ya sako ruwan daga sama shine fadin Allah ta'ala fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamil sai ce fajjarna al-arda uyuna kasa kuma muka wato bulbulo da idanun ruwa ta ko ina sama kuma aka bude kofofin sama ruwa yana zubowa ba irin yadda aka saba ruwan sama ba a'a kamar da bakin ƙwarya da haushi yake fada haka ruwan zai zo yace faltaqal ma'u ala amrin da sama da kasa ruwan za su game na sama na zuwa na kasa na fita saboda haka ina za a gudu abu yake nan babu to shine wafarat tannur ai naba'a alma min at-tannur ruwa zai fara bulbulowa daga cikin at-tannur wasu kace a at-tannur ana nufin fuskar kasa ta ko ina daga nan in ya fara fita daga wannan at-tannur din to kuma daga ko ina ruwa zai fara fitowa baki daya in hakan ya kasance to kullu sai Allah ya ce muka ce da annabi Nuh ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn ka dauki daga dukkan nau'i na halittun Allah zawjayn jinsi biyu namiji da mace ithnayn sannan ka sanya su a cikin wannan jirgiruwa ahlaka da mabiyanka ahli yana nufin mabiya mabiyanka baki daya su shiga wannan ruwa sannan dukkan jinsi na halittar Allah ka dauka min kullin daga kowane zawjayn ithnayn jinsi biyu ma'ana sunfi nau'i biyu na halittar Allah miji da mace namiji da mace a kowace halitta sannan ka ɗebi mabiyanka su ne ahlak din ka ɗebi mabiyanka kowa ka sanya shi a cikin wannan jirgiruwa illa man sabaka alaihi alqawl sai kadai wanda hukuncin Allah ya riga ya tabbata akan cewa shi halakake ne shi kan ba zai shiga wannan ainihin jirgiruwa ba domin Allah ya ce wa ahlaka da iyalanka ko da mabiyanka amma banda danka da matarka dan su ba sa cikin mabiyanka shine illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda hukuncin Allah ya riga ya tabbata cewa shi halakake ne daga ci akwai matarsa da ɗansa sannan Allah ta'ala ya ce wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraquna can baya da aka bayyana za a halakar da su to shine wannan man sabaka alaihi alqawl to amma dukkan wanda wato yayi imani wa man amana cewa masu imani su kan za a tsiratar da su a cikin wannan jirgin ruwa sai Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil amma fa ba kowa ne yayi imani da annabi nu ba illa qalil sai mutane yan kadan suka yi imani wasu na cewa yan kadan ne ba su sha kaza ba ko 20 ba su kai ba a wannan shekara wasu suka ce a'a yan daruruwa ne ba su dai da yawa illa qalil haka Allah ya faɗa Allah bai bayyana adadin qalil din ba amma dai ya ce qalil yan kadan suka yi imani yan kadan suka yi imani kuma idan an ce maka qalil in ka duba shekara 950 shekaran ai suna da yawa kuma a ce maka qalil suka yi imani ka san ai ba su da yawa duk wannan tsawon zamani sannan bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi umarni cewa ya dauki waɗannan halittu ya sanya a cikin jirgin ruwa da kuma mabiyansa sai Allah ya ce to bayan sun hau wa qalar kabu fiha ya ce ku hau wannan jirgin ruwa ku shiga bismillahi da sunan Allah sannan majiraha wannan jirgin ruwa zai gudana da shi ma dai sunan Allah irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha ma'ana jirgin zai yi tafiya da sunan Allah din nan bismillahi sannan da sunan Allah zai tsaya inda zai tsaya ma'ana ka shiga wannan jirgin da kai da waɗannan da aka ambata kuma in ka shiga ka rufe to Allah zai tafiyar da wannan jirgin ka ce bismillahi in ka shiga shikenan jirgi zai fara tafiya da sunan Allah din jirgin zai yi tafiya kuma da sunan Allah jirgin zai tsaya ay tajri ala ismillahi wa tarsu ala ismillah wa tajri bi taskhirihi wa bi amrihi jirgin zai yi tafiya yana ta tafiya akan ruwan da izinin Allah kuma yana tafiya ne bismillah ma'ana zaka hau ka ambaci Allah to jirgin zai fara tafiya kuma zai ci gaba da tafiya sannan zai tsaya ne da sunan Allah sannan ya ce inna rabbi lalle ubangiji na la ghafurur rahim lalle mai gafara ne ga wanda yayi laifi kuma ya tuba rahimun mai jin kai ne ga bayinsa ma'ana gafarar sa shine waɗannan da suka yi imani Allah ya yafe musu kurakuran su ya tseratar da su saboda imanin su da biyayya ga annabin sa annabi nu sannan kuma Allah mai jin kai ne ta yadda ya tseratar da bayinsa mumminai da rahamarsa da kuma jin kansa ya tsamar da su daga halaka kafirai kuma ya kyale su a cikin wannan azaba suka halaka ibn kathir Allah ya masa rahama yace wali hada saboda wannan ne yustahabbu ake so at tasmiya 50 da al umur yayin da mutun zai fara hawa abin hawa ko ya fara wasu al'amura ko menene ya fara da me da bismillah domin abin da aka ga annabi nuhu kenan wa qala kabu fiha bismillah in kun hau ku hau da sunan Allah ku ce bismillah to yace dukkan al'amari in zaka fara al'amarin da ya cancanci ambaci Allah ka fara da bismillah 50 da al umuri yace inda rukubi ala safina yayin hawa abin hawa wa ala dabbati ko zaka shiga jirgin ruwa ko kuma zaka hau dabbar ka kace me kace bismillah kamar yadda Allah ya bayyana a wannan ayar Allah ya faɗa cikin suratul zukhruf yace wallazi khalaqa al azwaja kullaha wa ja'ala lakum fil fulki min al fulki wal anami ma tarkabuna sayti litastawu ala thumma tadhkuru ni'mata idza stawaytum alayhi sayti me wa taqulu in kun hau ku yi wa Allah godiya saboda Allah ya yi muku ni'ima ya ba ku abin da za ku hau ku isa inda za ku je to wannan ni'imar da Allah ya muku ku ambaci Allah ku yi masa godiya wa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu kuma ku ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna in kun samu wannan ni'ima ta abin hawa to ku yi wa Allah godiya ku hau da sunan Allah sannan kuma ku yi wa Allah godiya bisa ni'ima da ya muku ya ba ku abin da za ku hau na abin hawa dan ku isa inda kuke so ma'ana daga cikin ni'imomin da Allah ya ba bayi kenan yake tuna ba bayi cikin ni'imomin sa shine Allah ya ba ku abin hawa wanda zai rage muku wahalar tafiya inda a ƙasa kadai ake tafiya da za a sha wuya to amma Allah ya yassare dabbobi da kuma abubuwan da yanzu muke da su a zamanin mu na abin hawa iri iri wani ma abin hawar mai ban mamaki wanda kiftawar ido ne ba za ka san ma ka je waje ba wanda inda a da ne sai kai shekaru kana tafiya amma yanzu kiftawar ido ka tafi inda za ka je saboda ni'ima ta Ubangiji da ya bada abin hawa saboda haka in kun tuna wannan ni'ima ku yi wa Allah godiya kuma ku yi wannan addu'a ku ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha dukkan sarki ya tabbata ga Ubangijinmu wanda ya hore mana wannan abin hawa wa ma kunna lahu mukrinina mu ba mu da iko akai in ba dan ya hore mana kuma a ƙarshe ku tuna cewa makomanku ita ce gaba zuwa ga Allah wa inna ila rabbina lamunqalibuna kuma dai karshe duk abin da za a yi za a gama dai a koma wajen Allah din duk abin da kake a duniya kome ana tuna maka koma wajen Allah yanzu kaga hawa abin hawa ne zaka hau amma an ce in ka hau ka ji dadi ka tuna cewa amma dai wannan dadin yana da me yana da iyaka karshe dai za ka koma ga Allah so ake duk abin da zaka yi ka kyautata babu wata gaba ta rayuwa da ba a kokari a tuna maka koma zuwa ga Allah hatta kan abin hawa zaka hau abin hawa sai ka an tuna maka Allah to so nawa kake hawa abin hawa in kana da mota kake yawo a gari kullum in zaka hau zaka yi bismillah ko duk wayar gari sai an tuna maka cewa to fa wa inna ila rabbina dan ka zamo kana kan shiri a kowane lokaci to Allah tabaraka wataala ba mu dace a lokaci yayi zamu tsaya insha Allah taala sai mu karasa wannan kissa a gobe bi iznillahi abinda muka karanta dai Allah taala ya ba mu lada abinda muka yi ta harshe Allah ya mana afwa Allah ta'ala muna tawassuli da sunayensa mafiya kyawu da sufofin sa madaukaka muna tawassuli da ayyukanmu a wannan wata mai albarka na Ramadan cewa Allah ta'ala ya amintar da mu ya ba mu zaman lafiya Allah ya mana albarka a cikin rayuwarmu ya ba mu ainihin arziki wanda yake mai albarka ya kare mana imaninmu ya kare mana addininmu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya shirya mana ainihin matasan maza da mata da mu baki daya Allah ta'ala ya ba mu shugabanni masu tausayi Allah ta'ala ya daukaka addinin sai ya daukaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kariya shirka da bid'a Allah ta'ala ya bamu ainihin rayuwa ingantacce a wannan kasa da duk kasashen musulmi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum